بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وندرسم منا 27 أتكن كراتم منا ونن للتاتي موفى إمام مالك وندى cikin sa a yau 28 ga watan Muharram hijira 1428, wanda ya dace da 16 ga watan 2 miladiya 2007. Imam Malik yace ghuslul mar'ati idha ra'at mithla ma yara ar-rajul. Wato bayani, wannan babin zai bayyana mana hukuncin yin wankan mace idan ta ga irin abinda namiji yake gani a mafarki. Wato in ta yi mafarki irin yadda namiji yake yi, in ta yi mafarkin saduwa kamar yadda namiji yake yin saduwa, yake yin wannan mafarkin, to ita ma za ta yi wanka. Wani haka Imam Malik ya kulla wannan babi, ya bayyana hukuncin, wato cewa ai hukuncin da yake kanta shine wajibcin yin wanka. Imam Malik ya kawo hadithin Ummu Sulaym da isnadi guda biyu. Isnadi na farko shine wanda ya ambace shi a nan kamar haka: an malikin, Imam Malik ya ruwaito an ibni Shihab daga malam Musa Muhammad ibn Muslim ibni Shihab az-Zuhri, an Urwata ibn Zubair daga Urwata ibn Zubair al-Adawi dan Zubair ibn al-Awwam, anna Umma Sulaym, cewa Ummu Sulaym قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاتيما منزل الله صلى الله عليه وسلم كاغا wannan urwa yana bada labarin kissa ne da Ummu Sulaym tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka kamar a gaban sa akai kenan ko, to amma shi kuma ai ba a haife shi ba lokacin da abin ya faru, inda bai dirki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka yana bada labarin abinda bai gani bane. Wannan shi ake ce ma wajen malaman hadisi, ake ce masa al-mursal. Anna da'an tana nuna ittisal, wani lokaci kuma ba ta nuna ittisal, ta nuna cewa isnadin sadajje ne. Amma a nan wajen, saboda abin nan anna wato ai hikaya ne na kissa, saboda haka tana nuna cewa babu ittisal, bai gani ba. Don haka waye ba yaya aka yi, menene madogara wajen sanin wannan labarin? To dole sai an bincika sauran riwayoyin hadisin. Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisin, shi ya bayyana cewa Aisha ce ta gaya masa, ita ce aka yi abin a gabanta. Shi da yake cewa yace Urwata bin Zubair yace Ummu Sulaym ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wanda ya gaya masa, tunda shi bai ga Ummu Sulaym ba, kuma baya nan lokacin da aka yi, saboda haka waje take nan lokacin da aka yi, ita ta gaya masa, ita ce Aisha. Daka Imam Muslim da ya ruwaito hadisin, sai ya ruwaito shi daga ɗaya daga cikin sa'o'in Imam Malik, almajiran Ibn Shihab az-Zuhri, Yunus Ibn Yazid al-Aili, ya ruwaito shi daga malaminsa Zuhri, daga Urwa, daga Aisha, ta ce qalat Ummu Sulaym. Aisha ita ta faɗa, saboda haka kaga malamin Urwa wanda ya bashi labari a nan wajen, Aisha radiyallahu anha. Don haka yawanci, amma abin da yake faruwa a wajen Imam Malik, yana kafa hujja da hadisi wanda yake mursal, kamar yadda yake kafa hujja da hadisi wanda yake muttasil, domin zai ga kan cewa shi Urwa amintacce ne, dole ya ji labarin kissan nan daga wajen wani. Don haka ba sai ya kawo mata da isladi din abin nan dalla-dalla wanda ya hayyata biyu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Don haka shi a wajensa wannan hujja ne, ya faɗe shi a halin yadda yake tare da jidin da aka samu a cikin riwayar, amma wajen sauran malaman hadisi su ba sa yadda da irin wannan riwayar, sai an kawo da isnadi sadajje har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wani yankewa ba jidi a cikinsa. To wannan isnadin haka yake, isnadi ne ingantacce, gashi Imam Muslim ya fitar da hadisin. Ummu Sulaym ana sunanta, an yi sabani cikin kansu wajen sunanta, an ce sunanta mafi mashhuri dai shine al-Ghumaysa da kuma ar-Rumaysa, al-Ghumaysa bil-Ghayn da kuma ar-Rumaysa, domin ambata amma ta shahara da wannan kunyar tata. amma ambatanta da sunan Al-Ghunaysa bil Ghain yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya shiga aljanna sai ya ji takun kafa a gaban sa sai ya ga Al-Ghunaysa bint Milhan sai ya ganta saboda kana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ɗan aljanna ne da ya ganta a cikin aljanna tana daga cikin matan da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a a Lailatul Aqaba tun kafin ya zo Madina yana Makka suka je suka yi masa mubai'a akan sun shiga addinin musulunci mijinta Malik ibn Nabar baban ɗanta Anas ibn Malik Anas ibn Malik kuma sai shi khadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ta musulunta a sai mijinta musulunta bai musulunta ba amma ita kuma da ta musulunta amma kuma baya hana ta kai addinin musulunci ba kuma ya hana ta ta sa ɗanta Anas addinin musulunci dan Anas yana ɗan yaro sai ta rinka ce masa kul ashhadu an la ilaha illallah sai ya fada kul ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya fada to har dai uban ya mutu ya je ya fita tafiya waɗansu larabawan daji suka kashe shi ya mutu ba a musulmi ba to tun da ya mutu ita kuma tace to a wannan saboda rikon amana da gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam ko wanda Allah yake yin su da kyakkyawan hali da karfin hali tun kuma ko ma kafin su shiga musulunci to wasu irin wannan suka shiga musulunci wato sun abin nan sun fi zamantowa wato masu karfi a cikin addinin musulunci ita tana daga cikin irin waɗannan mata ummu sulai da lokacin da aka haka don kiyaye wato kyakkyawan alkawari tsakaninta da uban ɗanta ta ce to ita kuwa ba za ta sanya shi ya daina shan nono ba sai in shi ne ya ce ya daina da kansa kuma ba za ta yi aure ba sai ya ba ta izini sai ya yarda sai da yarda ta sannan za ta yi aure da mutane suka zo neman aurenta daga cikin waɗanda suka zo neman aurenta akwai Abu Talha al-Ansari Abu Talha al-Ansari yana daga cikin wanda suka fi kowa wadata a Madina shi kuma Abu Talha al-Ansari lokacin nan bai musulunta ba yana mushriki da ya zo yana neman aurenta sai take cewa a ita ba za ta aure shi ba don ku shi ita musulma ce shi ku mushriki ne ta ce kaga abinda kake bautawa din nan ina baran gidan suwa ne ta ambata masa sunan wani bawa na gidan waɗansu mutane ce shi ne sai ke sassaka muku shi ne ke sassaka muku iyayen gidin naku sai ta ce ya ce mata kin ga ku haka ne fa ya koma gida yana tunani wannan shi ne farkon shiga addinin musulunci a kansa a wata riwaya take ce masa ni ba zai yi wani aure ka ba tunda ni musulmi ne kai ku mushriki ne amma idan ka musulunta to shi ne sadakina ba na son ko kwabo kawai musuluncinka shi ne sadakina saboda ka yi musulunta kuma wannan ya zamanto sadakinta kaga imani ko kaga imani to shi yasa kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karrama ta a wata riwayar ana da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zuwa gidan kowa ya bacci in ba gidanta ba yaje ya kwanta ya bacci kuma bisa al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya bacci yana yawan gumi to in yana gumi din sai ta dauko yar wakiya ba nura ta san wakiya sai ta dauko yar karamar kwalba ta turare sai ta rinka tatsar abin nan ta rinka kamfatar ta rinka iban gumin tana hada shi tare da wani irin gari don yamma zamanto irin turaren nan wanda ake shafawa ba turare wanda yake na ruwa ba turare wanda yake za a iya shafa shi ma kamar mai kun san miski iri biyu ne akwai miski wanda yake na ruwa akwai kuma wanda yake a abinan dunkulalle din to sai ta hada shi da irin wannan maddar da ake mai da shi sai ta ku ashe zamanto kamar turare wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka yaje tana yin haka sai ce me kike yi sai ce a turaren ka gumin ka nake diba dan na hada shi da turare na domin in ne haka yana fin dukkan wani turare wanda yake muke da shi wata riwaya ta ce don neman albarkarka ne kowane abu na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ne sahabbai sun yi ma albarkar abubuwa da yake na jikinsa ya tabbatar da su akan haka bai musu inkari ba amma wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine wanda nafsi ya zo akan tsarkake shi amma duk wani kowa kowaye bayansa sai ya masa kyakkyawan fata ba wanda yake da 100% a cewa na ai ya hai, inda haka ne da wanda ya fi cancanta sahabbai su masa haka shine sayyidina Abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba su tabarruki da sayyidina Abubakar ba, wala da Umar, wala da Uthman, wala da Ali, wala da Fatima. Allah ya dade su baki daya dan suka nuna wannan, dan saboda al'amari ne na khususiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a cikin wata salkar ruwa a gidanta, inda ya sa baki din ya sha, yana gama sha sai ta tashi sai ta yanke wannan fatar ta ajiye shi, ta ajiye fatar, tace wannan, yace mata me yasa kike haka, tace dan ne tabarruki da inda bakinka ya taba ya Rasulullah. Wannan din yana nuna mana irin wato santa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar ta ga addini da kwadayinta wajen yin addini. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki din da ita cewa tana cikin ayyan aljanna. Ranar yakin Uhud tana cikin mata da suka je wajen yaki, suna ba ma wanda aka ji musu ciwo ruwa suna sha. Da haka ranar yakin Hunain kuma ta je yakin da irin abin nan wukan nan ne kamar kan barandani, an san ta malfatashin wukan nan haka irin ta ƴan Yaman da ƴan Oman. Kuna ganin su ƴan Yaman da ƴan Oman wata wuka da suke sawa a cikin su daure ta mai wani karkataccen baki, shi ake ce mahanjar. Ta tafi da shi, shine sai mijinta Abu Talha yake ce mata, Ummu Sulaim, me zaki da wannan, me ya kawo ki nan, ko me zaki da wannan? Tace domin idan na ga mushriki na farka cikin sa. Shine je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba. Ta nemi wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta dan ya mata abin, ya zo gidanta ya ci abinci, ta shirya mata abinci mai dadi. Da ya zo bayan ya ci abinci sai ya ce, qumu fali usalli lakum, ku tashi ne muku sallah. Sai sallan nafila raka'a biyu, wanda daga nan ne malamai suka kafa hujja cewa za a yi jami'a sallan nafila ko ba ta raka'a ko ba ta tarawih ba. Sallan nafila mutlaka za a iya yin jami'a ce, kuma wanda ya nuna abin nan a kwadayin sahabbai na samun albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah a gidansu. Bayan ya yi sallah din sai ya mata addu'a, bayan ya mata addu'a sai ya ce, ya Rasulullah, indi huwaifa, ina da wata kebantacciyar bukata ta musamman. Sai ya ce, menene? Sai ta ce, ɗana, dan marayan nan Anas ibn Malik, kai masa addu'a. Sai Anas yace, duk wani alkhairi na duniya da na lahira da na tuna sai da Annabi ya roƙa. Amma a wata riwayar cewa yayi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa, yayi Allahumma aghfir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi. Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa kuma ka bashi albarka a ciki. Saboda wannan albarka addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gona ta inibi. Dukkan gonan da ke ilimi na kasar Basra sau ɗaya suke ƴaƴa a shekara, amma ina sa sau biyu suke ƴaƴa. Kuma tsakanin ƴaƴansa da jikokinsa da tattaba kullansa kafin ya mutu sai da ya kirga 120 addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga irin kwatayin mata masu fahimta kenan ga masu fahimta kwadayin su ga alkhairi da kuma fahimtar su ga alkhairi. Sai ta ce, yayi madanta addu'a, kuma ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dan, ta dauki shi Anas, ta je ta mika shi gare shi, ta ce masa, ya Rasulullah, ga dana nan Anas, yayi maka hidima ya Rasulullah. Yayi masa hidima shekara 10, zuwan sa Madina shekara 10 ga baki dai Anas hidima yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Uwar sa ta dauke shi ta mika shi dan ya samu wannan albarka. Yana daga cikin falalar Ummu Sulaim da saninta ga addini, kissar da ta zo na wani ɗanta da yake rashin lafiya, don sun haifi ƴaƴa biyu da Abu Talha, akwai Abu Umair, akwai kuma Abdullah. Shi Abu Umair shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi masa wasa, saboda yana da ɗanwan ɗan tsuntsu da yake wasa da shi. Wata ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ga yaron yana ta kuka, yace me ya same shi? Cewa ai dan tsuntsun sa ne ya mutu kamar tsuntsu ya danga kani kamar beni. Sai yace, in ya ganshi sai da ya ga da aka yi masa haka, sai yace, ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Yace, ya Aba Umair, me ne labarin dan tsuntsun ka? to wannan da yanda ya faɗe shi da sigar saja'i a ciki sai ta yaye masa wannan bakin cikin nasa yaro ya kan cewa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa da matsayinsa yana tambayar sa kan yarjeninsa ya aba umair ma fa'ala nughair wannan sai yaye masa bakin cikin nasa kaga irin wato rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kai kai Aisha har kai yara ce da Allah rabu da shi zai kuka ya huce sai ga masa abin da yake zai kwantar masa da hankali irin rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da dan ta yi rashin lafiya ita ummu sulaim Abu Talha baya nan sai Allah ya kawo ajalin sa da ya dawo gida kafin ya dawo ta shirya masa abinci ta shirya masa abinci kuma ta yi ado ya ci abinci sannan da ta ganin yadda ta yi ado sai ya buƙace ta abin nan a suka sadu sai bayan sun sadu sai ta ce yanzu da Allah ina da tambaya idan mutane suka je suka yi aron wani abin aikin gida daga wajen makwabtansu sai mutanen makwabtan nan suka zo suka ce ku dawo mana da kayanmu da kuka ara wajenmu suna da haƙƙin su hana su ne ce a ba su da haƙƙin su hana su sai su mayar musu ta ce ka aron ɗanka da ka samu Allah ne ya baka aronsa kuma ya ɗauke kayansa saboda haka ka nemi ladanka wajen Allah sai ce yanzu da kika bari na shiga cikin janaba sannan za ki gaya min wannan abin da ya faru ga ɗana sai je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda ya ji irin wannan wato a suluki na imani na ummu sulaim irin wannan a ɗabi'a ta imani sai ya ce barakallahu lakuma fi laylati albarka a wannan dare naku a wannan daren ku sai ta yi ciki da ta haihu da haihuwar ta zo mata da daddare ne tana haihuwa sai ta ba ma ɗanta kashe gari da gari ya waye sai ta ba ma ɗanta Anas wan yaron ya je ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haɗa shi tare da ɗan dabi da ɗan dabinai da ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin lalat a cikin waɗansu raƙuma da awaki na sadaka ya kyale shi sai da ya gama sannan sai ya kawo shi da ya kawo shi sannan sai ya ba shi dabinan da ya tauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa dabinan nan a saman harshensa dadashinsa na sama sai ga yaron ya soma tsotsansa yana ta mulmul da harshensa da bakinsa baki yana ta motsi ya ce jubi ansar da abin san ansar da dabino wato tun suna 'yan yara ma tun suna cikinsu suke san dabino to sannan sai Anas ya ce masa to ai ta ce ka sa masa suna sai ya sa masa suna Abdullah to masu riwayar hadisi wanda ya rawaito wannan hadisin yake cewa sai da naga wannan Abdullah din ya samu 'ya'ya guda bakwai daga cikinsu dukkansu makaranta alkur'ani mun san kuma haddar alkur'ani a wancan zamanin ba irin ta yanzu ba ce ba haddar musabaka ba ce wancan haddar wanda ya haddar alkur'ani a wancan lokacin to kuma malamin tafsiri ne ya san alkur'ani ya san tafsiri ba wai kawai ya san bakin ba a'a ya san alkur'ani kuma ya san tafsiri in ka ga an ce qara alkur'an ko khatama alkur'an to abin nan malami ne sosai na alkur'ani din tare da sanin tafsirin sa to kaga wannan ita ce albarkar yayin haka magabata suka fahimci albarkar dan haka kaga kenan mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi alkur'ani ai bai kamata ya rinka ganin kan cewa shi abin nan mutane da an ci gaba sun samu certificate na boko daga likita sai injiniya sai wane ne shi kawai an bashi shi kawai yana alaramma shi ne Allah ya raba ya bashi shi ne Allah ya sa masa albarka wanda Allah ya bashi alkur'ani tunda kaga gashi su magabata suna ganin albarkar addu'ar annabi da ya masa addu'a sallallahu alaihi wasallam da albarka ga alama albarkan nan ya sami ya dukkanin su makaranta alkur'ani tunda in ya mutu makaranta alkur'anin nan dukkanin alkur'ani da suke yana cikin mizanin sa sannan ranar alkiyama ga kowane ba mutum ɗaya ba in ya haddace alkur'ani ranar alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kirawo iyayensa sai a sanya musu wata tufa da wani kambu a kansu sai ce wannan tufar fa wannan kambun fa me muka aka ba mu aka ce shi kansa kambun da tufar sun fi abin da ke cikin duniya baki ɗaya kiman su ya fi na duniya baki daya. Sai su ce wannan ne aka ba mu, aka ce wannan an ba ku ne saboda ƴaƴan, saboda dan kuwa ne ya haddace alqur'ani. To ballantana wannan ƴaƴansa bakwai duk sun haddace alqur'ani. To shine kai da albarka, shine ita ce albarka din kenan a rayuwa. Ta rasu a Madina amma shekarar rasuwarta, abin nan a shekarar rasuwar Ummu Sulaim, a abin nan wajen wanda suka yi mata tarjama Zahabi bai ambata ba. Ba ta da tarwaito hadisai da yawa ba, duk da yake cewa sahabiya ce babba daga cikin Ansar, hadisanta guda 14 kawai. Hadisanta guda 14 kawai tarwaito, ba irin su Aisha ba ne da suka rawaito hadisai wajen 2000. Amma daga cikin hadisan da tarwaito ga wannan, wanda ta kiyaye ma al'umma wata sunna daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar fahimtarta da santa ga alkhairi, da ta sanya kunya ba ta sa ta yi tambaya wanda yake za ta yaye ma al'umma musulmi jahilcin da suke ciki ba. Ummu Sulaim tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu tara fil manami mithla ma yara ar rajul. Ya Rasulullah, mace ce tayi mafarki taga irin taga tayi mafarki taga irin abinda namiji yake gani a cikin mafarki. Haka wannan riwayar ta zo. Amma a riwayar Imam Ahmad sai tace masa, tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza ra'at al mar'a anna zawjaha yujami'uha fil manam ataghtasil. Tace ya Rasulullah, idan mace taga cewa mijinta yana saduwa da ita a cikin bacci, za ta yi wankan janaba? فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعم فلتغتسل. يجي اي تيوانكا تيوانكا. فقالت لها عائشة, وانا كاجا مطلقا يبا تارد قيدي با, اما كما يندي ذو احديثي ميزوة, يجي اذا رأت الماء, اذا انت قدنشي انت جي فتر وانا عبد قدنش انت كما يندي انشي ما نمجي باويكا ودى قايمة فاركين ينا دى قايمة فاركين saduwa din bane zai wanka, a'a sai idan ya zamanto cewa ruwa ya fita daga jikinsa, sai idan mani ya fita daga jikinsa. To ita ma mace haka, amma dan an yi mafarki ba tare da an ji danshin fitar wani abu, babu wanka. Faqalat laha Aisha, Aisha ummul mu'minin, tace mata, uffin laki, tace kai canki. Wato kalma ce ta nuna ta wato kaskantarwa. Ina za ki faɗi wannan magana? Taimun ta nuna faɗa dai gare ta. Shi ne Allah yake cewa dangane da ɗaya game da iyayensu, fala ta ƙullahuma uffin, kada ku ce musu kaico, kamar sun ce tashi ka je kai abu, ka za ka ce kash, ko wata kalma da za ta nuna kan cewa wato baka ji daɗi ba ko kana cikin matsi, kar ku yi haka. To wannan kalmar ma'anar kalmar uffin kenan, ta istihqar da tabajjur. Tace mata, kai cinki, halta wa halta ra zalika almar'a, yanzu mace tana ganin wannan, mace tana yin mafarki. A wata riwaya take ce mata, fadhatin nisa, Ummu Salama ce tace mata, fadhatin, kin kunya ta mata ke dai, kin kunya, kin tona ma mata asiri, yaushe mace za ta ga wannan? Fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata, taribat yaminuki wa min aina yakunu ash-shabah, yace hannun nan naki alimmi ko shi da turbaya, ya turmuga cikin turbaya. Wa min aina yakunu ash-shabah, to ta yaya ake samun kama? Wato idan da mace ba ta da mani, ta yaya za a yi wani lokaci danta ya kama da ita? Inda nuna kan cewa kenan a cikin haihuwa ba wai kawai ruwan da yake fitowa daga namiji bane daga shi ne ake halittar da, a akwai wani abu da yake sanadari da yake fitowa daga mace, akwai sanadari da yake fitowa daga jikin mace wanda a wani hadisin, a wata riwayar na hadisin Ummu Sulaim yace, idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'a shabaha umumatahu ashbaha umumatahu wa idha sabaqa ma'ul mar'a ma'ar rajul shabaha خؤولته idan ruwan idan wato ruwan namiji ya riga na mace to sai ya kama da baffannin sa ɗan uwan ubansa idan na macen ya riga na namijin sai ya kama da wato ɗan uwan uwarsa yaya hakikanin wannan rigargin yake ba abu ne wanda yake zaka iya ganewa ba Allahu a'lam bi haqiqati kuma bayanin sa ma abu ne wanda yake mawuyaci a wannan zamani a yanzu kuma mun san ilimin binciken likita ilimin genetics ya nuna cewa akwai wani abu a cikin abin nan halittar namiji da halittar mace da su ne suke haduwa wanda suke ce musu chromosomes ko to shi ra'ayin mutane a wannan zamanin labarin bayanin chromosomes yanzu ko a yanzu ka zo ka nemi mutane labarin abin nan chromosome in ba a cikin aji ba a cikin ajin ma wanda yake da ya riga ya karanta a cikin ajin ma lokacin da ake karanta genetics a cikin biology din sai tukuna a shekarar karshe ta secondary school ake dan fara ake dan taba dan kadan to yake za a yi bayanin yadda za a ce yadda hakikanin sa yake hakikanin sa Allah ne kadai ya sani shi kuma wannan bincike da binciken sa ya riga ya ishara ga wannan cewa babu ne da yake sha'anin haihuwa da takwimin da da halittar sa ba daga namiji bane ba daga abin da yake fitowa daga namiji bane har da na mace kuma akwai abin akwai lokacin da zai zama to yanayin haduwar yasa ayi namiji yasa yayi kama da uba wani kuma lokacin yanayin haduwar asa yayi kama da uwa ko haka ba idan ya zama to x ko to in ya zama to xy ne suka tsun sai ya zama to namiji namijin yafi in ya zama to xx kuma shikenan sai ya zama to namiji to duk irin waɗannan kaga akwai wani dai tsari wanda Allah madaukakin sarki ya sanya ne yadda haduwar za ta kasance wanda ko namiji ya rinjaye ko mace ya rinjaye wanda kyauna shi ne ke tasiri akan kama yake tasiri akan halittar wanda sanin hakikanin sa a wannan zamani koda da bayani yanda yake abin da yake mutane ba su fahimta ba a wannan lokaci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an bashi jawami'ul kalim matattarar zance ya nuna bil ishara kan cewa wannan abin na ilimi wanda yake sai daga baya tukun za ku iya ganowa a cikin ilimi gashi nan tun a lokacin ya fada kaga sai bayan shekara wajen 2400 sannan aka so aka gano wannan al'amari da mamman zana sallallahu alaihi wasallam tuni yayi ishara ga wannan to wannan hadisin ya nuna mana abinda matan sahabbai suke akai na zuwa su nemi fatawa kan al'amarin ilimi suna zuwa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su tambayi matan sa domin su san hukuncin Allah wannan ya nuna falalarsu da imaninsu da damuwarsu kan sha'anin addini cewa ba sa yin abu da ka wajen addini sai sun nemi su san me hukuncin Allah akai sannan kuma koda wannan abin yana daga cikin abin da ake jin kunya wannan ba zai sanya su su kidin su ki tambaya kunya ba za ta sanya su su zauna da jahilci ba kunya ba za ta sanya su zauna da jahilci ba kamar yadda muka gani a cikin wannan aikin na Ummu Sulaim abu ne wanda yake abu ne na jin kunya dan kamar yadda zai zo a riwaya mai zuwa sai da tashin fuda inna allaha la yastahi min alhaq Allah ba ya ji kunyar gaskiya to ita ba ta ji kunya ba kenan wannan kaida mun yi ta fadanta anan wajen karatu lokacin da muka karanta hadisin miqdad cewa kunya maslaha ce yin kunya maslaha ce domin ya daga cikin ayyukan imani saboda ka ba za mu ce a addini babu kunya ba akwai kunya yana daga cikin imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kunya tana daga cikin imani saboda ka akwai maslaha a cikin ta jahilci kuma akwai barna a cikin sa to idan ya zamanto aka haɗu da maslahar kunya da barnar jahilci me za a yi a samar da maslahar koko a kawar da barnar ka'idar shari'a shine idan maslaha ta samu idan aka haɗu da maslaha da kuma barna to a kaddamar da kawar da barna kafin a kawo maslaha kafin ka kawo gyara sai ka kawar da barna tukuna to kaga shi yasa sai aka kaddamar da barnar jahilci sai aka ba a damu da maslahar kunya ba sai ta zo ta yi tambaya don saboda ta kawar da barnar jahilci tare da cewa mun ce wannan shine shahidin mu anan cewa a kaddamar da kawar da barna bisa kawo gyara kawo maslaha to amma idan ya zamanto cewa za a iya kawar da barnar kuma a tabbatar da maslaha a tabbatar da gyaran fa sai a ce dole sai dai a kawar da barna sai a yi dubu da dubu shi yasa ake cewa abinan tahsilul maslahatain أولى من تحصيل إحداهما وإحدار الأخرى كهذا مصلحة قد أبيو كساميسو يا في بي كسبسة كسامتا يا كيد كيد ينزك هذا كمان سيدنا علي دا مقداد أنسى مصلحة قد أبيو سبو دا إدان دا شين يجي يما يتم بهم زان الله صلى الله عليه وسلم كيف كنش مذي كهذا يجي من تو باب كنيا عجي انكم يزون هذا جاهلتي zai zamanto akwai barnar jahilci bai tambayar ba to sai yasa aka yi masa tambayar sai ya samu maslahar dubu da biyu ya kawar da jahilci kuma ya samu kunya to da haka idan za a iya samun maslahar guda biyu to wannan shine aula bisa a samu maslaha daya a wofantar da tsayar to a nan wajen na Ummu Sulaim sai ya zamanto cewar samar da maslahar guda daya shi kadai ma ya wadata saboda samun da su gabaki dai zai watakila ya ta'azzara gare ta ba ta samu wanda zai wannan tambayar ba kamar yadda muka gani dai tunda Aisha gashi ma tana inkari sannan ya bayyana mana hukuncin mas'alar da Imam Malik ya akada bazin akanta ya daura wato takin bazin akanta cewa mace idan ta yi mafarki za ta yi wanka saboda hukuncinta da hukuncin namiji duk ɗaya ne kamar da yazo a wani hadisi ko da yake bai inganta ba da'ifi ne wa innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata ƴan uwan abinda shaqiqan maza ne wato abinda yake samun namiji haka yake samun mace hukuncin da yake samun namiji haka yake samun mace to kamar inda namiji idan yayi mafarki bai ga wani abu ba ba zai wanka ba haka zalika mace in ta yi mafarki bata ga wani abu ba za ta yi wanka ba in ta yi mafarki in yayi mafarki ya ga ya fitar da wani abu kuma ya tabbatar cewa maniyi ne to haka mace ma in tayi wannan in tayi irin wannan ita ma za ta yi wanka da kuma zai fitar da maniyi din a cikin bacci ba tare da mafarki ba zai wanka ko ba zai ba zai wanka domin innamal ma'u minal ma to haka ma haka zalika ita ma in ba ta yi mafarki ba kawai sai ta tashi ta ga danshi to ita ma za ta yi wanka hukuncinta da hukuncin namiji duk ɗaya ne sannan wannan hadisin ya nuna mana daga inkarin Aisha radiyallahu anha da tace mata wa hal tara zalika almar'a yanzu mace tana ganin wannan ya nuna mana cewa kenan waɗansu matan ba sa mafarki ba sa ihtilaf kamar yadda daga cikin maza aka samu wanda ba su taba yin mafarki ba sai mafarkin saduwa da iyali haka zalika mata ma akan samu bal kamar yadda waɗansu malamai suka ce rashin mafarki din a cikin mata ya fi yawa bisa rashin sa a cikin maza sai ka in ka tara mata guda 10 sai ka samu watakila kusan rabin su ba su taba mafarki ba amma an ka tara maza guda 10 da ya ka samu mutum biyu wanda bai taba yi ba to sannan kuma wannan hadisi ya nuna mana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar abin nan sanadarin haihuwa sanadarin gina mutum yana fitowa daga cikin maniyin namiji da kuma maniyin mace kuma kan cewar yanda Allah ya tsara shigar su mahaifa yanayin shigar su mahaifa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da cewa as-sabaq rigaya wanda ya riga wani shine yake tabbatar da yanda halittar dan zai kasance wanda wani ya daga cikin alamun nubuwa alamomin annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan ilimin dan adam bai kai ya gano wannan ba ta dukkan wata hanyar ilimi a wannan zamani bai kai ya gano wannan ba bayaninsa baya cikin littafin wani addini baya cikin Bible baya cikin littafin Hindus baya cikin littafin Majusawa baya kuma cikin bayanin malaman falsafa ta Girkawa da likitocinsu ilimin dan adam bai kai wannan ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda yake nuna kan cewa Allah ne yake sanar da shi salawatullahi wasallamu alaihi tare da cewa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ballan kana ka ce ai ya taba zuwa wata library ya je ya zauna ya kwana a can wajen yana karatu har ya gano wannan to bai iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda haka wannan ya nuna mana wato cewa tabbacin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan wajen kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taribat yaminuk, wannan kalmar malamai sun yi ta magana akan ta, waɗansu sun ce ma'anarta Allah ya sa ki zaman to talaka, Allah ya tarautar da kai, amma dai zahirin ma'anar shine hannunki ya lulluɓe hannunki da turbaya. Magana ce wanda yake ta gudana a bisa harshen Larabawa na faɗan wani abu in zafi inkari, kamar yanda ake cewa aqra halqa ko sakinatka ummuk ko waiha ummuhu ko la abalak, duk waɗannan kalmomi ne da suka gudana a harshen Larabawa don lokacin da mutum ya faɗa lokacin mamaki ko lokacin inkari. To umma da ma'anar addu'a ne, kaga zahirin ta kamar addu'a ce, Allah ya nemi mata addu'a cewa turbaya ta lullube hannunta na dama. To umma addu'a ce da talauci, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake cewa ya Allah ni mutum ne ina yin fushi ina farin ciki, duk wani daga cikin sahabbaina da na zage shi ko na yi masa addu'a ta zagi ko addu'a ta la'ana, Allah ka canza wannan ta zamanto gafara ce da rahama da daukaka a gare shi. Yasa Abu Zar ya rawaito hadisin man qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna, wanda ke la ilaha illa Allah zai shiga al-janna. Sai ce wa in zana wa sarqa, ko da yayi zina ya sata, yace wa in zana wa sarqa, yasa ke maimaitawa sau uku, a nan uku yace wa in razima anfu abida, ko da hancin Abizar an turbuza shi a cikin turbaya ne. To shi kuma Abu Zar ba abin da yake jin dadi irin wannan magana, manzo Allah ya ga masa a turbuza hancin sa a turbaya, da haka in ya tashi ruwayar hadisin sai ya faɗa ya ce wa in ragima anfu Abizar, wa in ragima ya ta maimaita, saboda jin dadin wannan kalma da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي سلمة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، قال أنا المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت دماء.
حديثي نبيه أولا بابي إمام مالك رويته شي دقى مال موسى هشام بن أروى دقى عن أبيه شيني أروى بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة سنة دقى تشين كنانا صحبي agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da taso a cikin gidansa. Sunanta an haife ta a kasar Habasha, sunanta Barra wato managarciya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza mata suna zuwa ga Zainab, saboda haka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take baya son suna da yake akwai tazkiya a ciki ko akwai mummunan sifa a ciki, kamar mutum ya samu kansa suna shaytan ko ya samu kansa suna Fir'aun, irin wannan sunan shi a canza shi ya kamata a yi. Akwai wani wanda ya sa maskansa suna huzun kuncin rai da bakin ciki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana suka samu ba, saboda bai fahimci kan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata ne bisa umarni ba, sai ya dauka kan cewa kawai kamar ra'ayi ne yake faɗa, saboda haka bai canza sunan ba. Sai wani ɗaya daga cikin jikokinsa wanda malami ne sai ce wallahi tun daga wannan lokacin wannan kuncin ran da ɗacin ran bai gushe ba yana cikin mu har mu zuriyarsa har mu jikokinsa har yanzu ba da wannan ɗacin ran, saboda mun kin canza sunan, saboda kakanmu bai canza sunan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa ba, sai sifar wannan sunan ba shi kadai ba ma ta tsaya a kai har zuriyarsa sai da ta ji, kaga jikansa ne yake faɗan haka. Shi yasa wato akwai dukkan albarka tana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mai kankantan abu ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka kyautata zato da Allah kan cewa kai wannan ne dan bin annabin Allah, dan san annabin Allah ka ji albarkar da Allah zai sa maka, albarkar har cikin zuriyarka za ta zaha ganta. Ka duba ga wannan, kawai canzin suya ne fa kawai, to al shahid dai ita wannan Zainab sunan ta Barra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna ya maida ita Zainab babanta Abu Salama yana daga cikin waɗanda suka yi musulunta da farko suka hijira zuwa Habasha suka je suka zauna a Habasha daga baya suka dawo Makka suka hijira zuwa Madina ya rasu tun kafin yakin Badr da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi domin tare suka sha nono da shi dan uwansa ne minar Rabaa shi baban Zainab ba Abu Salama al-Asadi yaje ya rufe masa idan sa sannan yace Allahumma fil li Abi Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin wakhlifu fi aqibihi fil ghadirin wakhlifu fi aqibihi fil ghadirin Allahumma afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi wannan yaji dadi da wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace Allah ka gafarta ma Abu Salama ka dauka ka darajarsa cikin shiryayyun bayinka kuma ka zamanto kai ne khalifansa a cikin iyalinsa kai ne zaka mari masa gurbi baya nan shi ya tafi to kai kana nan a wajen harkar iyalinsa kuma Allah ka yalwata masa kabarinsa ka sa masa haske a cikin kabarinsa to daga cikin yayinsa akwai Zainab manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mata zunnab lokacin da manzala ya auri uwarta Ummu Salama yana son ya je ya tare tare da matarsa kullun yazo sai ya ganta tare da yatta Zainab sai ya koma gida yazo yana so a tare sai ya ga yarinya sai ya koma gida har sai Ammar ibn Yasir da yake shi dan uwan Ummu Salama ne sun sha nono ta dan uwan Karimina Rabaa sai yazo yace ina wannan mummunar yar ku bani ita ta hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarewa da iyalinsa sai ya fulge ta ya tafi da ita gidansa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da Ummu Salama ita kuma sunanta Hind bint Umayya mun karanta tarjumarta al-Makhzumiyya ita tarwaito wannan hadisin saboda wannan isnadin yana da wata latifa yana da wani abinda ake ce malaman daliban hadisi suke ce malafaiful isnad wato sukan duba isnadi dan su fitar da abubuwa dake cikin sa na ilmin isnadi akwai riwayar abai anil riwayal abnai anil aba wa riwayil banat anil ummahat Hisham dani ga Urwa ya ruwaito daga ubansa wannan nau'i ne na ilimin hadisi akwai riwayatul abna'i anil aba a cikin ilimin mustala a cikin kuma wannan hadisin akwai riwayar albint an ummiha ya ta yi riwaya daga uwarta duk a cikin isnadi daya sannan akwai tabi'ai biyu suna riwaya daga juna Hisham ibn Urwa tabi'i ne al'adar isnadi yawanci zaka kan cewa tabi'i ya ruwaito daga sahabi ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan tabi'i dai tashi sai ruwaito daga tabi'i mai magana ya ruwaito daga sahabi sai ruwaito daga tabi'i dan uwansa domin da Hisham da ubansa duk tabi'ai ne kuma a cikin sa akwai riwayatul sahabi anil sahabi Zainab sahabiya ce Ummu Salama uwarta ita ma sahabiya ce saboda haka wannan latsayin din guda biyu Ibn Hajar ya yi tambihi a kansu wanda suna daga cikin abinda wannan isnadi ya kunsa Ummu Salama da matar Annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tace ja'at Ummu Sulaymin imra'atu Abi Talhah al-Ansari ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaym Rumaysa matar Abu Talhah al-Ansari Abu Talhah sunansa Zaid ibn Sahal Abu Talhah al-Ansari yana daga cikin kabilan Aus yana daga cikin sahabbai al-Ansar da suka fi kowa yawan dukiya yana da wata gona wanda gonar yanzu tana nan a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam take na yanzu tare da karin da akai ya sanya gonar ta cika akwai wata rijiya a cikin gonar mai ruwan dadi ana ce mata Biruha wannan gonar a saboda wato ni'imar da ke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan zuwa ya baccin rana a ciki wataran Abu Talha yana sallah sai ya ga wani tsuntsu yana ta yawo a cikin gonar, ya tashi daga wannan bishiya ya hauna kan wannan bishiya, ya tashi daga wannan sargaƙiya ya hau kan wannan, har ya manta raka'a nawa yayi. To dan haka ana sai ya san cewa lallai ya fitu da wannan gonar, yana san wannan dukiya ta sa. Ana saukar da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku cimma nagarta ba a wajen Allah har sai kun ciyar, har sai kun batar da abin da kuke so saboda Allah. Sai je ya Rasulullah, gonata da rijiyar bihruha take ciki, na bayar da ita sadaka fi sabilillah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakhin bakhin bakhin, wato hota hota, kalma da ake ba irin abin ya abin ya faskara ya abin da mamaki. Sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, to ka rarraba ma ƴan uwanka danginka. A ga inda zaka san cewa kenan addinin musulunci inda an gina shi ne akan tsofar jinin mutane, ba dama bace wannan. Ya ce gona kamar wannan mai nima ya zo ya kawo ma shugaban al'umma, shugaban musulmi din, inda addinin musulunci tsofar jinin mutane yake, ai kaga shi kenan. Dama watakila yana ganin sai yana masa hasadar abinsa, shi kenan sai ya sanya ta a shi kenan ta zamanto ta baitul, ana shan giya ana sharholiya. Sai aka zo aka ce musu an saukar da Alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aya ta sauka cewa a daina shan giya. Nan take suka zubar da giyar da ke hannu, sai ce Anas tashi ka ɗauki dindirusu ka fasa waɗannan abin nan randunan giyar. Yaje duk ya fasa randunan giyar tare da mayan giya fa da sauransu, amma ana cewa Alkur'ani sai ya farfado. To haka waɗannan bayan Allah suka kasance wajen gaskiyar imaninsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar biyayyarsu gare shi. Zaid ibn Sahal ke sunansa, Zaid ibn Sahal yace Ummu Sulaim matar Abu Talha al-Ansari ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qalat, tace ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq shay'a, inna Allah la yastahi min al-haq, tace Allah baya jin kunyar gaskiya. Wannan waɗansu suna yin tawili sai su ce ai Allah baya umarni da gaskiya, ko Allah baya barin faɗan gaskiya, wai dai bai kamata a ce Allah yana Allah a sifanta shi da kunya ba, saboda kunya wani abu ne ai na rauni, Allah kuwa bai halatta a sifanta shi da abu na rauni ba. Wannan an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istidraki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sifanta Allah da wani, Allah ya ce Allah baya jin kunya. Kunyar da Allah yake ji irin kunyar mu ce? Irin kunyar da Allah yake yi irin tamu kunyar ce? Allah yana ji irin jin da Allah yake irin jin mu ne? Irin ganin da Allah yake irin ganin mu ne? Irin halittar da Allah yake irin tamu halittar ce? Tunda mu ma ai akwai masu mu ma muna yin abinda mu ma akwai abinda zamu ce ai muna halitta. Muna sassaka ya ji sai Allah ya ce abinna ahsanul khaliqin. To wannan a sahih yanda magabata suke irin waɗannan sifofi da suka zo, yadda Allah ya ambaci kansa, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi, sai mu tsaya a nan ba tare da mun kawo wata fassara cewa ga haƙiƙanin sifar yadda take ba. In muka ce ga haƙiƙanin kunyar Allah, to wannan shi ne mun yi shishigi. Tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce a hal ta'lamu lahu samiya, ka san wani wanda yake mai suna irin Allah? Walam yakun lahu kufuwan ahad, laysa kamithlihi shay, ba shi da wanda ya kama da shi. Ba za mu kamanta shi da wani halittarsa ba, ba za mu ce ai wannan kunya irin tamu kunyar ce ba, ba kuma za mu fassara ta, ba za mu wato kawar da ma'anarta daga zahirinta ba, mu ce a wannan ba kunya ake nufi ba, ana nufin barin bayani. A'a, wannan kusku wannan tawili ne, tawili ko ba a yin tawili sai inda dalili, nan kuma babu dalili. To tace Allah baya jin kunyar gaskiya, wato kamar dan da ta samu da zata faɗa abun jin kunya ne. To shine ana son mutum in zai wani abu ya kaddamar da uzuri kafin ya faɗi abinda za a ga ya kamata a ce yana da uzuri, sai mutum ya shimfiɗa. Wannan uslubi ne kyakkyawa, kuma Alkur'ani ma shi ya nuna mana. Allah ya ce afa Allahu anka lima adhinta lahum, Allah ya maka afuwa, me yasa kai musu izinin su zauna kar su zo kaga nan sai Allah sai da Allah ya kaddamar da wato afuwa kenan ya masa yace ai ko ma menene ma kai Allah ya yafe maka Allah ya maka afuwa to ana san wannan mutum ya kaddamar da uzurin sa kafin ya bayyana ya faɗi abinda za a kan cewa ya kamata a ce yana da uzuri akan wannan hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat shin akwai wanka da yake wajaba akan mace akwai wanka da yake magana akan mace idan tayi mafarki min alhulum wato idan mace ta ga kancewar abin nan kamar yadda kamar idan mace ta ga kancewa tana ana abin nan tana jima'i kamar yadda namiji yake gani faqalat annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am eh tana akwai wanka da yake wajaba akan ta idza ra'atil ma idan ta ga mani wato idan bayan ta farka sai ta ga mani to wannan ya a riwayar bukhari dan imamu bukhari ya rawaito wannan hadisin daga abu muawiya wanda yake abokin neman ilimi ne ga imamu malik shi ma almajirin hisham ne yace fa ghaffat ummu salama wajhaha sai ummu salama ta rufe fuskarta wato tana abin kunya ne wannan fa ghaffat ummu salama wajhaha wa qalat ya rasulullah aw tahtalimu almar'a yanzu mace tana mafarki فقال نعم تربت يمينك فلما يشبهها ولدها sai yi hannunke lulube a lulube shi da turbaya me yasa danta yake kama da ita to wannan shine wannan duk dai bayanin hukunci ɗaya ne shi wannan riwayar ita ce take sanya waɗansu malamai suka ce wannan kisar hakikatan ta faru ga ummu salama ne aisha ta yi riwayar abinda ake ce masa mursalus sahabi domin zai wuya a ce ummu salama ta je sau biyu da tambayar ko kuma ta je ta yi tambayar da Aisha da Ummu Salama duk suna nan kowace ta ruwaito amma waɗansu sun fi karkata da ra'ayin farko cewa kissar ta faru ga Ummu Salama ne a gabanta aka yi sannan ita Aisha ta ji daga wajen Ummu Salama sannan take ruwaitowa ba ta faɗi cewa ga da wanda ta ji ba ko kuma a ɗauka akan ma'anar farko ɗin domin shi ma ita ya inganta cewa da Muslim ta zo ta tambayar duk suna nan su biyu da Aisha da Ummu Salama ɗin baki ɗaya wannan hadisin ya nuna mana cewa kenan matsalar da muka ambata a can ta farko kan cewar abu koda da kunya sai a je a yi tambaya a kansa kuma wannan ya nuna mana irin alkhairin da ke cikin matan al-ansar kamar yadda Aisha take cewa ni'man nisa'ul ansar lam yamna'ahunna al-haya min an yatafaqahna fi ad-din tace madalla da matan ansar kunya bata hana su ba su samu sanin addini jin kunya bai sa su sami sanin ilimin addini ba ko da abu na kunya ne za su zo su yi tambaya don su sami ilimin addini maimakon su zauna da jahilci na'am
babu jami'in ghusl al-janaba qala hadathani yahya an malik an nafi' an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma kana yaqul la ba'sa an yughtasala bi fadli al-mar'a ma lam takun ha'idan aw junuba
wannan babin jami'u ghuslil janaba wato matsaloli da suke wato matattara daban-daban akan sha'anin wankan janaba Imam Malik yana da irin wannan al'adar wato sai ya kawo abubuwa daban-daban wanda suke ba sai ya musu taken babi ba sai ya kawo su a babin karshe na wato abubuwa da suka zo akan wannan babin da yake magana akan sai tunda muna magana wankan janaba ne to abubuwa da suka zo akan wankan janaba wanda yake ba za a iya sanya su a cikin babi guda ɗaya ba kamar abinda dai a turanci suke ce musu miscellaneous ko wato komai da ruwanka abu wato matsaloli da suke komai da ruwanka su yake kawowa a nan waje Imam Malik ya ruwaito daga Nafi' malamin sa Maula Abdullah ibn Umar anna Abdullah ibn Umar kana yaqul cewa Abdullah ibn Umar ya kasance yana cewa la ba'sa an yughtasala bi fadli al-mar'a la ba'sa babu laifi bi ma'ana wato ya halatta ayi wanka da sauran ruwan wankan mace ma lam takun ha'iban aw junuba matsawar dai ba wankan ba haila take ciki ba wankan haila take ba ko wankan janaba amma dan mace ta yi wanka wanda yake haka na jin sanyi domin ta ji sanyi sauran wankan babu laifin mutum ya wanka da shi. Wannan matsala ce wanda yake malamai sun saba wajen kauli biyar, wannan ra'ayin Ibn Umar ne, amma ra'ayin Imam Malik sabanin wannan ne. Shi Imam Malik da jumhurin malamai wanda ke shine matabar Abu Hanifa da Imam Shafi'i da jamahirin malamai in banda Imam Ahmad shine kadai ya saba a nan cikin su, suna cewa babu laifin mutum ya wanka da sauran ruwan wankan da matarsa ta yi ko wankan jaraba ne. Dalilin ku hadisai da dama da suka zo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka da shi da Aisha tare kuma wankan janaba. To kaga yayin da suke wanka tare, kowa yana wanka da sauran kowa, tunda yayin da ya sa hannunsa ai kaga ruwan da ya saura sauransa ne, yayin da ta sa hannunta ruwan da ya saura sauranta ne. Saboda haka kaga in ya zo sa hannunsa na biyu yayi wanka da sauranta, in ta zo sa hannunta na farko ta yi wanka da sauransa. Saboda haka akan haka ne suka ce wannan ya shafe madogarar da su sauran malamai suka dauka na hadisin abin nan Al-Hakam Ibn Nafi da Al-Hakam Ibn Amr Al-Ghifari da yake cewar naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu ar-rajul bi fadli tahur al-mar'a wa la taktasilu al-mar'a bi fadli tahur ar-rajul wa liyabtarifa jami'a. Kada mace tayi wanka da sauran wankan namiji, kada namiji ya wanka da sauran wankan mace, su rinka kamfata tare. To suka ce wannan a farkon al'amari ne, amma daga baya fi'ilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa ya nuna kan cewar babu laifi. Kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo zai yi wanka da wani ruwa, sai Maimuna ta ce inni kuntu junuba, ai na kasance ina da janaba da na yi wanka da shi, innal ma'a la yajnub, ma ai ruwan shi baya janaba. Saboda haka wannan shine mazhaban jamahir. Shi ma Imam Malik ya kawo wannan dan ya bayanin ra'ayin Abdullahi ibn Umar, amma ba akan sa yake ba. Babu laifi mutum ya wanka da sauran wankan ruwan da mace ta yi wanka da shi, ko tana haila ko da haila ko da janaba, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha, kuma kamar yadda yake shine mazhaban jumhurus sahabbai. نعم.
قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرف في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه.
إمام مالك يروي تو دجا نافع دجا عبد الله بن عمر شوى أن عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر كان يعرف في الثوب. يا كثم شيء لا جمي أشكن تفسد وتوينا سنيد تفاكم أي جمي هتفا وتوتجيكي وهو جنب على هالينا الجنبة. Kuma yusalli fi, sannan ya salla da wannan tufa. Wannan kaga yana nuna mana cewa kenan jikin wanda yake da janaba ba najasa bane. Inda najasa ne, ya kamata a ce Abdullahi ibn Umar ya cire rigarsa, tunda gashi yayi gumi har rigar ta jike. To amma kasancewar yayi salla da wannan rigar ya nuna gumin wanda yake da janaba tahiri ne. Haka zalika hatta kai kafiri ma gumin sa tahiri ne. Ni tsarki ne. Kaga an ce an halatta ma namiji musulmi ya auri mace kirista ko ba yahudiya kirista, amma ba a ce idan ya taba ta in ya shafa jikinta, saboda tana da tunda baka wankan janaba. Ko ba a ce in ka auri, ba a ce idan mutum ya auri mace ba yahudiya ko kirista yace kullun suka sadu sai ta yi wankan janaba ba. Allah bai dora mata ba, imani zaka sa ta yi tukuna. Ba kai ta rigima da ita ba ta wankan janaba ba, amma kuma ka kyale ta tana zuwa coci, a kasa ta yi addinin musulunci ta yi imani shi ne zaka. Amma ita wankan janaba ta in ta yi a banza ne tare da in ana kajirci yaushe kuma wankan janaba zai amfani. To kaga kenan kullun tana cikin janaba, amma ba inda aka ce ba wani malami da yace yayin da mutum namiji yana da yayin da musulmi ya auri kirista idan ya zo ya shashafa jikinta to ya je wanke hannunsa don ya shafa najasa, tunda tana da janaba ba ta wankan janaba. Gumi shi kansa mai janaba baya gumi, mai janaba ba a ce masa najasa ne, shi sai dai a ce masa muhaddis ne, mai kari ne, mai wanda yake ba shi da tsarki da zai iya halatta masa yin ibada, amma ba wai shi kansa ya zamanto mara tsarki ba shi da wato ya zamanto najasa ba. An fahimci bambanci tsakanin annaja'a abin nan annajis da almuhdis. Annajis wanda yake najasa ne, in ka taba shi sai ka wanke hannunka kamar bayan gari, kamar bawali. Amma almuhdis shine wanda yake da hukuncin rashin tsarki, wanda ba wai shi ne jasa bane, a'a, amma hukuncinsa shine ayyuka na ibada da aka shartanta sarki ba zai iya yin su ba, shine kawai abin nan din nasa. To kaga nan yana nuna mana cewa kenan mai janaba sarki ga abin nan jikinsa yana da sarki ba najasa bane, kuma guminsa ma ba najasa bane. Na'am.
Qala hadathani ammali عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكسل جواريه رجليه ويعطينه الخمر وحن فيه.
إمام مالك يرويته دقى نافع دقى عبد الله بن عمر دقى شو عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه كينقصا تنكسن جيسنا وانكي متى كفا فنسا وانكي متى كفا فنسا أنت وجل الولاني. قال سهلون كان يفعل ذلك في الوضوء وجمع الوليكي وفي العتب يا أن أشهر. سئل مالك ألا يخاف ابن عمر أنه لمس؟ قال لا، ما كان يفعل ذلك إلا لشغل أو ضعف. وإن تاشين الولاء ابن عمر إن يزوانك كفا سيساك ينقص سوانك ما تكفى وجمع الولاء تنصدك زوانك الولاء سنة شاق كفرأي ya kamata a ce alwalar takare ya kamata a ce alwalar tawarware. To shi aka tambayi Imam Malik, to ya ake da alwalar? To sai ce ai Ibn Umar baya ma kana li yaf'al zalika illa li shughlin aw da'f, abinda yake sa shi yake haka in ma dai ya shagaltu da wani abu, ya sha gaban sa ko kuma rauni na rashin lafiya ko girman jiki ko girman shekaru, wato ma'ana baya yi da nufin ya ji dadi. Sai da ma sharadin kare alwala a wajen Imam Malik, kuma kamar yadda ce Imam Sabar Ibn Umar, cewa sharadin mutun ya shafa alwala, mace ta shafa mutun ko ya shafa mace alwala ta kare, shine qafadan lazzata aw wajadaha, yayi nufin jin dadi ko ya samu jin dadin. Qafada wa lam yajid, alwala nan ya yi nufin jin daɗi amma bai samu jin daɗi, bai ji daɗin ba, sai ce a ga babu ma wani ma abin nan, amma ya yi nufin jin daɗin. Tana nan alwalar ba ta nan, ta warware a wajen Imam Malik. Wajada wa lam yaqsid, ya ji daɗin amma bai yi niyyar ba, ta warware. To qasada wa wajada, mun ba da aula. Wannan ita ce mazhabar Imam Malik, amma sauran malamai kamar yadda muka gani akwai wanda suke bata alwalan mutlaqan mazhaban Shafi'i, akwai kuma wanda suke cewa ba ta baci ba mutlaqan, akwai kuma wanda suke tafsilin daban, shi ne kan cewa kawai babu din ya zamanto akwai jin dadi din, wato an samu sha'awa, an motsa sha'awa, indai akwai motsawar sha'awa shikenan. Wa hunna khuyyab wa yutinahu al-khumra, kuma suna bashi tabar masalla kamar ɗayar sajjada ta salla, su miƙa masa ita. Wa hunna khuyyab al-hali, suna cikin haila, wato yayin da suke wanke masa kafar suna da haila, yayin da suke miƙa masa tabar ma suna da haila. Saboda haka kenan kaga hailar su bata sanya alwala, bata sanya sun bata masa alwala ba, ko kuma sun sa masa najasa a jikin kafafunsa. Hailar su bata sanya su sun sanya najasa a jikin wannan tabarmar da suka miƙa masa ba, bacin ya karɓi tabarmar kuma sai ya warware ita, sai ya fa mata ruwa ya wanke inda hannunsu ya taba, wanda yake nuna kan cewa haka na haka zalika hukuncin mai haila. Mai haila tana ba najasa bace, sai dai mara tsarki ce. Abinda ake sharadin ai tsarki, sai a fara sharadin tsarki za a yi shi, ba ita ba za ta iya ba. Na'am.
وفي ذلك عن رسول نسوه وجواري، هل يطرهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا باس ان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل، فاما النساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى، فاما ان يصيب الجارية ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا باس بذلك.
أنتم وسئل مالك، أنتم بيت إمام مالك عن رجل له نسوة وجواري، متني نمجي ينادماتا أوري ديوة وجواري دكو ينقو، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ ya halatta ya sadu da su ga baki daya kafin ya wanka, wato ya sadu da daya da janabarta bai je ya wanka ba kuma ya je ya sadu da wata, sannan ya je ya sadu da wata ya halatta. Faqal sai Imam Malik yace la ba'sa an yusiba ar-rajul jariyatayhi qabla an yaghtasil, babu laifi mutun namiji ya sadu da kuyangunsa guda biyu kafin ya wanka, wato ya sadu da daya kafin ya wanka ya je sadu da daya ba tare da ba sai nan yayin wankan janaba ba, wanda yake nuna kan cewa sake saduwa da mace ba wai sharadi, ba wai sharadi bane ya zamanto cewa sai ta kawo da janaba, ba sallah bace yayi a ce sai ka dauka sai ka tsarki sai ka tsarki sai ka tsarki daga janaba. Fa amma nisa'ul hara'ir, amma mata ayaye wato matan aure ayaye, fa yukrahu an yusiba ar-rajulu al-mar'ata al-hurra fi yawm al-ukhra, makruhi ne wato abinki ne mutum ya sadu da mace daya matar aure a ranar kwanan wata matar daban, ranar kwanan wata mata, sannan kuma ka je bayan ka sadu da matar da kake ranar kwanan ta ka je ka saki saduwa da wata matar, wannan haramun ne dan zalunci ne, in mutum ya haka yayi zalunci, wanda ya kuma yayi zalunci wajen aure ranar kiyama an san hukuncin zako zai tashi haka zai rinka tafiya sai gefen nasa ya karkace. Fa amma an yusiba al-jariya, amma ya sadu da kuyanga thumma yusibu al-ukhra, sannan ya sadu da wata wa huwa junubun al-ali da janaba a jikin sa fala ba sa bidalika, babu laifi ga wannan, sai dai haka zai abin nan ba abinda zai tsakani a aka ce to abin nan yayi alwala, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asaba ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda, a wata riwaya falyatawadda wudu'ahu lis-salah, hadithan Abi Sa'id al-Khudri, idan ɗayan ku ya sabu da iyalinsa kaman da zuwa cikin muslim, idan ɗayan ku ya sabu da iyalinsa sannan yayi nufin ya sake saduwa da su to yayi alwala, wato yayi alwala a tsakani, kaman yanda in zai in yan mutum ya sabu da iyalinsa zai bacci yayi alwala, to haka zalika idan zai sake saduwa da su ma din yayi alwala, kai ne sake saduwa da iyalinsa da ba tare da yayi alwala ba, waɗansu kuma suka ce idan ma ya wanke gabansa wannan ya wadatar, amma dai nassin hadisi kamar yadda zuwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falyatawadda, a wata riwayar ma falyatawadda wudu'ahu lis-salah, ya alwala irin alwalar sallah dan karka dauka cewa abin da gini bi da alwala wato ka tsaftace jikinka, a'a kai alwala irin daidai da take ta yin sallah. To idan aka ce mutum idan Imam Malik ya ce idan kana da matan aure ba za ka yi haka da su ba za ka sadu da su ba lokaci daya, to yaya me zamu ce akan hadisin Anas da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saduwa da matansa su tara bi guslin wahid, kuma wankan janaba ɗaya yake, wato baya wanka a tsakani su tara. Khususiya, dama haka malamai suke, in suka takura suka rasa jawabi sai su ce khususiya khususiya, abin cika mana a gani wata kila za a samu wani dalili, ba wajibi bane ya adalci tsakanin mata, yin adalci ba wajibi bane akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yana ya wajabta ma kansa, ya wajabta ma kansa yana yin adalci. Allah madaukakin sarki ya ce turji man tasha minhunna wa tuwi ilayka man tasha, in ma ka raba din wanda kwanan ta yazo ka jinkirta ta, wanda kuma kake so ka jawo ta kace da ita za a yi, yin raban ba wajibi bane akan ka sallallahu wasallamu alaihi, amma duk da haka yana yi. Yawwa, wannan shine magana inda yaddar su, saboda haka wannan ita ce magana da malamai da waɗansu malamai suka faɗa suka fi ƙarfafawa cewa wannan an ɗauka ne akan cewa da yaddar su ko kuma a halin cewa ya dawo daga tafiya bai so mu raba kwana ba, amma wannan ba'i, domin hatta a cikin tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba kwana, domin ranar sallah babba da aka dawo daga hajji ranar kwanan Ummu Salama ne, Aisha ta ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ta yace ki je ki jifa ki dawafi tun da wuri kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yanda zai zamanto kan cewa shi ma daga yayi jifa yayi dawafi yayi tahallulul asghar da tahallulul akbar zai iya saduwa da iyalinsa. Yace wa kana, Aisha tace wannan ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wajen Ummu Salama ne, saboda haka ta a halin tafiya ma kenan yana raba musu. Wannan kuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a lokacin Dhul-Hulaifa ne, lokacin da zai tafi Hajjatul Wada, shaytan ne ma waɗansu malamai suke cewa yana daga cikin sunnar shiga cikin ihrami na aikin haji, mutum kafin ya wanke shiga ihrami ya sadu da iyalinsa, da saboda zai ɗauki lokaci da ba a so wani abu na harkar iyali ya shigo cikin harkar wannan ibada. La kallo wala magana ballantana kuma taɓa taɓa. To shaytan sai aka ce to mutum ya yi abin da zai kasa zai kare sha'awar tasa kafin ya shiga cikin wannan ibada. To a wannan garan Dhul-Hulayfa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Dhul-Hulayfa a yayi sallah azhar a Madina, ya zo Dhul-Hulayfa ya sallar al'asr raka'a biyu, sannan ya kwana a nan Dhul-Hulayfa, sannan da safe a abin nan bayan yayi sallah azhar ga shigari bayan yayi sallah azhar ya ihrami da haji. Da wannan daren ya sadu da iyalinsa da wanka guda daya. To wannan za a dauka akan cewa da izinin su ne da yardar su. Saboda haka idan mutum matansa sun yadda a ranar daya, sun yadda ga baki dayan su, sai babu komai bayan mutum ya bayan yana zaune da wance yana zaune da uwar gida, uwar gida ce babu komai, je kai wajen amarya taka, ya tafi wajen amarya a cikin dare guda din da izinin ta, to wannan babu laifi. Amma ya ba sa haka ba su ba ko amarya a kar kuma uwar gida ce fushi ko amarya ranar kwanan ta ne bayan abin nan sun sadu da mijinta sai da jitur wajen uwar gida, amarya ma ba za ta yi haka ba. Saboda haka amma dai idan da wannan wato ruwa muna magana hukuncin shari'a ne, hukuncin shari'a muke magana, idan da yardar su ya halatta ne, kamar yadda Sauda take ita kwanan nata ma gaba ɗaya ta ba ma Aisha, ba ta bukata Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta girma ba ta bukata, ta ba ma Aisha radiyallahu anha. Saboda haka Aisha kwana biyu ake mata da nata kwanan da kwanan Sauda. To kaga irin fiqhu na Imam Malik sai ce to a hukuncin akwai bayani, bayani shine kan cewa su waɗannan duk da yake ya halatta a sadu da iyali, a sake saduwa da su ba tare da an yi wanka ba, to amma ka kula fa cewa idan mata ne matan aure ƴaƴa bai halatta kai musu wannan ba, saboda suna da haƙƙi na kwana sai inda yardar su. Amma in ku yangu ne kuyanga ba ta da haƙƙin kwana, za ka ce yau ga ranar ta ba, ko yaushe mutum zai iya saduwa da ita. Na'am.
Wa qila maliku al-rajul al-junub wuriya lahu ma'un yastasilu bi fa saha fa adkhala asbahu fi bi ya'rif harra al-ma'i min bardi, qala malik in lam yakun asaba asbahu adhan fa la ara dhalika yunajjisu alayhi al-ma'a.
An tambayi Imam Malik an rajulin junub, ga mutum mai janaba, wudi alahu ma'un yaghtasilu bihi, da aka kawo masa ruwa ya wanka da shi, fasaha sai ya rafkanwa, fa adkhala usbu'ahu fihi, sai ya tsoma hannunsa ciki, liya'rifa harra al-ma'i min bardihi, dan ya san wato yaya zafin ruwan yake daga sanyin sa, yaji wato yaya dumin ruwan yayi zafi ko ko da sanyi. Qala Malik, sai Imam Malik yace in lam yakun asaba usbu'ahu adha fala ara dhalika yunajjihu alayhi alma, idan dai hannunsa bai taba dauda ba ne bai taba najasa ba, to bana ganin ci bana itikadin cewa wannan tsoma dan yatsan nasa da yayi zai bata zai mai da ruwan ya zama to mai najasa, domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ma al-ma tahur la yunajjisuhu shay, ruwa mai tsarki ne mai tsarkakawa ba abin da yake sanya shi ya zama to najasa. Amma wannan akwai tafsil, idan ruwan mai yawa ne ko ruwan mara yawa ne, wadansu suna cewa idan na farko dai akwai dai hani kanta, idan mutum tashi daga bacci kai ya tsoma ruwan hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke, to idan yayi bisa rafkar ruwa to mai hukuncin ruwan? Na Imam Malik yace hukuncin sa yana nan da tsarkin sa. Sai dai idan dan kankani ne ruwa, idan dan kankani ne to sai a koma a gani, idan wato a abin nan hannun naka akwai dauda kuma ya zamanto ruwan dan kankani ne, to daudan za ta iya karancin ruwan zai iya sanya daudar ta bata ruwan, idan zai iya sanya daudar ta bata ruwan to wannan ruwan ba zai amfani da shi ba. Amma ruwa ne mai yawa kamar ruwan bokiti da ya dan tsoma dan yatsansa, wannan babu komai, ko da akwai najasa a ciki ba zai bata ruwan ba. In yana kaɗan ne to shine kamar ruwan buta ko ruwan ɗan abin nan ɗan moɗa haka, to shine wannan zai iya bata ruwan والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم 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 يمينك نعم ita Aisha din ba ita ce ta yi inkari ba. Ummu Salama alafazi na biyu, Ummu Salama ce alafazi na biyu, Ummu Salama ce ita ce ta yi tambayar. Ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata haka, qala nam idha ra'at al-ma الرواية البخاري. وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فلما يشبهها. كانت هي كما أم سلمة، أم سلمة أحجام عنا. أما أم سليم أي تبت يا أبن دعاء أحجام تبا. وأنا سمع لما يفنش ونن ونن مجانا الكلمة ده النبي صلى الله عليه وسلم فدا كودا تنا دفنني أظهر أنت. سمع جانا كان شو فنش أنشان جيتا. سواء ما زال صلى الله عليه وسلم يفتحه كنشي sun yi itirazi, ya tabbatar da cewa idan mace ta yi wannan mafarkin ta ga maniyyi za ta yi wanka. Su kuma suka ce ta yi za a ce mace tana wannan almafruf daga sun ga wannan sai su sallama, sun ji bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka. Wannan idan muka ɗauke ta ba a babin cewa kalma ce da ta zo wato a babinta na addu'a ɗin take, na wato akwai addu'a ta inkarin abin da suka yi. Amma abin da yake sahihin magana shine kan cewa kalma ce da Larabawa sun riga sun saba fadarta a bakin su. Kamar mutum ne a gwanin harbi, kaga ya iya harbi, kace qatalahullah, ba kai nufin Allah ya tsine masa bane. Kamar yanda dai nan za a ga mutum ya wani ba ce shege, ba kai nufin kan cewa shi shege bane. Haka Hausawa suke. To irin wannan kalmomin kowanne yare yana da shi. To a wannan babin ne taribat yaminun, wanda ke shine sahih. Na'am. Ita ma duk dai tana wannan kan cewar ana yi mata inkarin kan cewa kai yaya za a yi ma wai ka tsaya a sha'anin kyau ko sha'anin abin nan asali ko sha'anin dukiya ga mai addini. Shi ne sai ya gaya mata wannan. Na'am. عليكم السلام. كراتن أصبر دلهدي wallahi karatu ne mai muhimmanci matuƙa, domin ko yaushe abin da ya kamata ya zama tokan cewa an maida hankali a kai shine yara, yanda yake wato matasa ya zama tokan cewa an ɗauki hanyar karatu da su ma za su zama to malamai, ko da ba su je sun yi karatun dirasatul islamiyya ba, ko da suna karatun medicine ɗinsu, engineering ɗinsu, physics ɗinsu, law ɗinsu, wane ne ɗinsu, ko ma da suna karatun madrasatul islamiyya din zo su karatu wanda yake na tafsir ilmi, wato zai ba su kyakkyawan foundation na ilmi da su ma za su zamanto malamai. Saboda yawan jama'a, kamar wata da ake tambayar Sheikh Al-Albani, waɗansu mutanen Algeria sun je suna so su za su tashi su ɗauki makamai, za kamata a canza a juyin juya hali a kafa daular musulunci. Shi ne yake cewa to ai kun san yanzu ya musu tambaya ce yanzu adadin likitoci nawa kuke da su a Aljazair, za ku iya cewa ga kowane mutum 1000 likita nawa ake da shi? Suka ce wataƙila a cikin kowane mutum 1000 a sami likita 3. Yace to yanzu wannan likitan jiki kenan, likitocin ruhi ba malamai, ga kowane mutum 1000 kuna da malami ɗaya? Kace a ba mu da shi. Yace to sannan kuma kuke gaggawa? Kaga wannan shi ake bukata domin gyaran al'umma. To amma kamar yanda abin nan abubuwan da muka ɗauko shi aka fara karatun ya zamanto cewar akwai ɗan abubuwa haka da yawa da sukan zo na tafiye-tafiye a ƙarshen mako shine yasa aka samu mushkila karatu. Amma Allah yadda abin nan a daga ba daga mako na sama ba wannan asabar da Lahadin ba. Okay, ba ko ne zuwa ba ta samantan Allah ya daga nan Allah ya zama fara ranar asabar da ranar Lahadi insha Allah da safe. Ba tambayar lalas abin da ke nufi da lalas na ga aishi ne da ake fada wato wasu wato a sanya karfe a cikin wuta sannan sai a zo a yi alama a jikin dabba da shi don a yi mata alama yadda za a gane ta shi ne ma'ana. Ɗaya an gaya masa in ya ga danshi kai ya bari shi ɗan ya wasa da shi kai ya bari ya taimasa waswasi kai ya bari shi ɗan ya ta wasa da shi ya duba ya gani a jikin tufarsa in ya ga danshi shikenan in ma kuma bai ga danshi in kuma bai ga danshi bai ga alamar abin nan a alamar maniyin har ya bushe shi ma sai ya wanka dama ba mun ce bai wankan da zai daga bacci na ƙarshe da ya ba to shi ne. Ya mazhabar Imam Malik zai sake sallarsa amma sahihin a mazhabar Imam Shafi'i da Abu da Imam Ahmad ibn Hanbal ba zai sake sallarsa ba domin babu dalili da nuna cewa sallarsa ba ta yi ba domin ba sharadi bane abin nan a liman yuniyar limanci kafin a bi shi sallah ko ba sharadi bane niyyar liman da ta dace da niyyar mamun. Wata ran wani mutum ya zo bai samu sallah ba yana sallah shi kadai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai tashi ya sadaka gare shi sai wani sai na bakai tashi ya sallah tare da shi kaga ne shiga sallah shi bai shiga sallar da niyyar jami'i ba bai shiga sallar da niyyar cewa shi ne liman ba amma sai ya zaman to liman. Babu abin da nuna kan cewa wajibi ne liman ya niyyar limanci kuma sannan a idan niyyar liman ta saba ma niyyar mamu shi ma sunna ta nuna kan cewa ya halatta kuma sallar ta inganta domin a mutum zai iya yin sallar nafila limamin yana nafila amma mamu sallar farilla ce kamar yadda Mu'adh yake yi zai sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tafi Quba ya yi musu sallah ita sallar da yake ta biyu nafila ce inda ba zai yi a ce ya yi sallar isha ba sannan zai sake wata sallar isha din nafila yake yi su kuma suna sallar farilla ne ko aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa me yasa kake sallah a wajena sannan kaje ke musu sallah ba zai ce ka sauƙaƙa kakka tsananta ka tsananta wajen karatu haka zalika mai yin nafila zai sallah bayan mai yin farilla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi sallah a gida sannan sai ya zo ya rizkin mutane suna sallah a masallaci ya yi sallah tare da su sai ta zamanto masa nafila kaga cewa sai ta zamanto masa nafila kaga su sallar farilla suke amma shi nafila yake dan kaga ko da niyya ta saba babu wani abu kowa ya sallarsa wannan yafi tunda babu nassi a nan wajen gara mutum ya dauki a yi tausi a su a wasa a mutane ko babu wani dalili gaskiya na sunna.
وحول السند
shine wanda za ga malaman hadisi suna sanya ha, wato ma'ana matani ɗaya ne amma isnadi ba ɗaya ba, isnadi sama da ɗaya, sai ya kawo isnadin ɗaya, in sun haɗe a wani waje sai ya kawo daidai inda suka haɗe ɗin, sannan sai ya kawo ɗaya isnadin, shine ma'ana tahwilul isnad. Wato matani ɗaya ne amma da isnadi sama da guda ɗaya, sai ya kawo su a lokaci ɗaya, maimakon ya kawo wannan hadisin sannan ya sake maimaita shi da wani isnadin daban. Shi kuma batun abin nan, batun wai mutum ya tuba daga zinar ka kafin nan akwai wata ko zai ce awa an masa haihuwa, batun kiran sallah da iqama a cikin kunnen jariri. Gaskiya hadisan da suka zo akan wannan ba su inganta ba, amma malamai sun soyar da kan cewa ai ma yaro haka din, ai jiyar da shi kiran sallah, a jiyar da shi iqama. Amma hadisan yanda suka zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asanid ne wanda suke mursala ba su inganta ba, amma malamai kamar yadda nace sun ce abin nan malamai sun soyar ai wannan aikin haka, to babu laifi in ya dawo din yayi, ko kuma in baya nan din tunda yanzu abin nan ana da waya, sai waya ya sanya wani wanda yake yana ganin ya san abin da yake yi, dalibin ilimi ne, shi ya je yayi wannan din. Dan game da tuba daga zina, kuma mutum in ya tuba daga attaibu minaz zambi kaman la zan bala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tuba daga zinubi kaman wanda bashi da zinubi. Malamai sun yi sabani wajen wanda ya tuba, shi wanda ya tuba tabbas 100% Allah ya yafe masa, ko kuwa yana abin nan Allahu a'lam, yana tahtal mashi'a. Dukkan kaulan din daga cikin malaman ahlus sunna ne, akwai wanda suka ce tabbas Allah ya yafe masa in da ya riga ya tuba, ya cika sharuɗan tuba. Waɗansu kuma suka ce a'a, ko ya tuba bai sani ba, ko Allah ya karɓi tubansa, ko Allah bai karɓi tubansa ba. Saboda haka duk wanda kuwa ya zamanto ya yi laifi, babban laifi, to yana ƙarƙashin mashi'ar Allah. In Allah ya so ya yafe masa, Allah kuma ya so ya masa azaba, ya ɗaukake shi daga zunuban, sannan ya shigar da shi aljanna. To wasahi ƙaulan ɗin za su zamanto ƙauli ɗaya, domin wanda ya tuba a ba shi da tabbas cewa ya yi tuban yanda ya cancanta, tunda tuba akwai janibi na aikin zuciya a cikinsa. Na farko kai nadama, kuma kai niyyar ba za ka sake komawa ba. To kaɗan mutum ya tabbatar ɗin kan ya yi tuban yanda ya cike sharɗan tuban, to nafsi ya ruwa daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, attaibu minaz zambi kaman la zan bala, wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubi ne. In mutum ya tuba da ya cika sharuɗansa, saboda haka wannan za a iya cewa ƙwarai abin nan ana za a kyautata masa zato kan cewa Allah maɗaukacin sarki ba zai masa uquba ba. Amma idan mutum ya zamanto cewar tuban ya yi ne amma kuma bai cika sharuɗan tuba ba, to kaga wannan bai tuba ba, saboda haka yanzu yayin tahtal mashi'a. Amma daga ya tuba ɗin sahihin tuba ya abin ya haye. Na'am. Kisa Zainab da Ummu Salama Zunnas. Eto abin nan ba wai bai halatta ba ne yaro ya zo ya zauna a ɗakin mace ba da mijinta, domin Ibn Abbas ya zo ya kwana a ɗakin gwaggonsa Maimuna a ranar kwanan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurinta, don ya ga yanda yake sallah. Amma bai zamanto wannan al'ada na yau da kullum ba, kamar da yake da'iman tana nan, da'iman tana wajen, ko da'iman yana wajen. Yaro wanda yake kuma ya abin da mumayyizi, yana da hankalinsa, ya fahimci abubuwa, kaga wannan yana daga cikin abin da yake zai kawo mushkilar zaman aure. Sai zamanto haka kawai shi mijin ya rinka jin haushin yar da iyayenta baki daya, saboda za a takura masa. To wannan gaskiya rashin sanin sunna ne, kaga shine amfanin karanta addinan siyar din magabata dan mu ga yanda suke domin ba wanda ya san ba abin da ya koya mana ba mu mai haƙƙi haƙƙin sa irin addinin nan namu kowa a bashi haƙƙin sa kuma aikace haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi zaban sa haka suka aikata shi kwarai da gaske wannan abu ne wanda yake na ayi tambihi akai ya kamata iyaye ya zaman tukancewa sa da fikihu na addini su san su kansu su rinka sanya kansu a matsayin ƴaƴan nasu sanya kansu kan cewa in sun inda su ne a wannan wajen ba kuma ka a rinka sakar ma yawanci za ka ga wani lokaci irin wannan abubuwan wanda suke kawo su mata ne suke kawowa kuma mushkilar mu a cikin al'ummarmu mata sun fi jahilcin addini shi yasa ɗin ko da yake malamin ya zai ce abin nan ya yi ta magana a buɗe makarantar mata kuma gashi na zo ina kuka da wannan haƙiƙa cancanta a mai da hankali akan karantar da su saboda karantar da al'umma ne baki ɗaya amma a fahimci wannan don a kiyaye wannan abin nan na shari'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين